sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Kasar Ecuador ta mika wani hamshakin shugaban kungiyar ƴan daba wanda ake zargi da yin barazana ga dan takarar shugaban kasar da aka kashe zuwa gidan yari mai tsatsauran tsaro ta hanyar wani gagarumin shirin sojoji da ƴan sanda a ranar Asabar, inji jami'ai. Da sanyin safiya ne kimanin jami'ai 4,000 dauke da manyan makamai suka shiga gidan yari na 8 a Guayaquil da ke kudu maso yammacin Ecuador, inda ake tsare da shugaban kungiyar masu aikata laifuka ta Los Choneros, Jose Adolfo Macias, wanda aka fi sani da Fito. Shugaban kasar Ecuador Guillermo Lasso ya bada sanarwa a shafin sada zumunta na X, wanda aka fi sani da Twitter, a da cewa an mayar da Macias zuwa La Roca, wani gidan yari mafi girma da ke daukar mutum 150, wani bangare na gidan yarin da dama yake a ciki. Mataimakin shugaban kasar Taiwan William Lai ya isa birnin New York a daren jiya Asabar, wani wurin da ya yada zango akan hanyar sa ta kai ziyarar kwanaki 7 a kasar Paraguay. Zai bi ta Francisco a yayin da yake komawa Taiwan. China ta yi Allah wadai da tsayawarsa a wuraren, kuma akwai fargabar cewa za ta mayar da martani ga ziyarce-ziyarcen ta hanyar kaddamar da atisayen soji na nuna adawa. Amurka da Taiwan sun bayyana biyawa ta wurare da Lai yake yi a matsayin na yau da kullum ga jami'an Taiwan. China ta ce tana adawa da irin waɗannan ziyarce-ziyarcen na tsaye gumi, musamman ga wani mutum kamar Lai, dan siyasar da Beijing ta ayyana a matsayin mai fafutukar ɓallewa da samun 'yancin Taiwan. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wasu 'yan tsiraron limaman majami'ar Orthodox na Rasha sun fito ƙarara suna adawa da goyon bayan da shugabansu yake yi wa mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine, kuma suna ɗanɗana wahalar sakamakon yaƙin. Reverend Ion Koval ya rasa matsayinsa na limamin majami'ar Orthodox na Rasha bayan ya canja wata muhimmiyar kalma ɗaya a cikin addu'ar da shugabansa Kirill ya buƙaci dukkanin limamai su yi amfani da su a lokacin ibada. Koval ya yi addu'a don samun zaman lafiya a maimakon nasara a Ukraine. An kwashe dubban mutane daga gidajensu a kudu maso yammacin China bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya yi sanadiyar rugujewar tsaunuka. A halin da ake ciki kuma mutane 2 sun mutu yayin da 16 suka ɓace sakamakon zaftarewar ƙasa a yammacin ƙasar, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na ƙasar suka ruwaito a jiya Asabar. Guguwar hadarin kanun da ta afkawa ƙasar Japan a yanzu haka tana addabar yankin arewa maso gabashin ƙasar China, lamarin da ya kai ga yankewar wani mashigin kogi tare da soke zirga-zirgar jiragen ƙasa aƙalla 20. Wasu sassa na ƙasar China suna fama da ruwan sama mai ƙarfi da ambaliya a duk lokacin bazara, amma a bana lamarin ya yi tsanani a wasu yankuna, yayin da wasu yankuna ke fama da fari da ke lalata amfanin gona. Da alama wannan karon za a sami wata sabuwar ƙasa da za ta lashe gasar cin kofin duniya ta mata a karon farko a bana, yayin da aka yi wajarar da dukkan waɗanda suka taɓa lashe gasar a can baya. Manazarta na ganin watakila ƙasar na iya kasancewa Australia mai karɓar bakuncin gasar. Ƙasar ta Australia na karɓar bakuncin gasar ne da haɗin gwiwa da New Zealand. To amma ta zama ƙasa ta farko da ke karɓar bakuncin gasar da ta sami nasara a wasan kwata final na gasanni tara na cin kofin duniyar na mata tun daga ƙasar Amurka a shekarar 1999. Australia ta kai wasan kusa da na ƙarshe karon farko a tarihin ƙungiyar ƙasar, kuma za ta kara da Ingila a ranar Laraba domin samun damar fafata wasan ƙarshe ta gasar. A ɓangare ɗaya kuma a ranar Talata Spain za ta kara da Sweden a ɗaya wasan kusa da na ƙarshen. Spain ɗin ma ba ta taɓa kaiwa wannan matakin na gasar ba, yayin da ita kam Sweden ta kai wasan ƙarshe har sau 4.
Labaran duniya Jami'a kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a, ina muku maraba da zuwa zauren VOA. Kamar yadda na alkawalta a makon da ya gabata, a yau shirin zai tafi kasar Niger ne, kuma a yanzu haka zan hada ku da wakilinmu Abdullahi Yusuf wanda zai jagoranci shirin. Abdullahi, bismillah.
To jama'a, assalamu alaikum. Mun kuma gode da karba wannan goren gayyata. A yau shirin na zauren VOA wanda ofishin muryar Amurka na birnin Yamai ya shirya zai mai da hankali ne kan matsalar tsadar rayuwa wacce za a iya cewa ta zama ruwan dare ga duniya a yanzu. Jamhuriyar Nijar da yana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da wanda matsalar ta tsadar rayuwa ke ci gaba da yin kamari, inda an ƙasar ke ci gaba da kokawa game da yadda farashin kayayyakin masarufi ke ci gaba da hauhawa ba ƙaƙƙautawa. Ƙasashen duniya dai sun fara fuskantar wannan matsala ta tsadar rayuwa ce bayan bayyanar cutar corona. Ana cikin wannan halin ne kuma aka samu barkewar yaki tsakanin Russia da Ukraine. Wasu matsaloli da kuma ake ganin sun ƙara jefa ƙasashen duniya cikin wannan halin na tsadar rayuwa. Sun hada da matsin tattalin arziki da kuma matsalar tsaro. Ganin yadda wannan al'amarin na tsadar rayuwa ke ci gaba da yin kamari, a zaka zauren na VOA na tare da malamai maza da mata waɗanda za mu tattauna da su game da irin matakan da suka dace hukumomin jamhuriyar Nijar su ɗauka domin sauƙaƙawa al'umma wannan al'amarin na tsadar rayuwa da kuma irin rawar da kowane ɓangare ya kamata ya taka a cikin wannan al'amarin. Malamai maza da mata da muka gayyato a cikin wannan zauren, da farko akwai Salisu Ahmadu, mai fafutuka ne a cikin ƙungiyar fararen hular Nijar. Akwai Amina Hashimu wacce ta shigo wannan zauren da sunan ‘yar ƙasa. Sannan akwai Annabo Sumaila, ɗan siyasa ne a ɓangaren jam'iyyun da ke adawa a jamhuriyar Nijar. Sai kuma Dauda Tankama, shi ma mai fafutuka ne a cikin ƙungiyar fararen hular Nijar. Akwai Rabi Suleiman wacce ita ma ta shigo cikin wannan zauren da sunan ‘yar ƙasa. Sai Nasiru Saidu, shi ma mai fafutuka ne a cikin ƙungiyar fararen hular Nijar. Akwai Habila Rabi'u, ɗan siyasa ne a ɓangaren jam'iyyun da ke mulki. Sai kuma Abdul Nasir Saidu, shi ma mai fafutuka ne a cikin ƙungiyar fararen hular Nijar. Ina gani zan fara da malamin da ke kusa da ni. Malam, sai a gabatar da kai.
Yau duk abin da ka ɗauka, menene wanda ba a jin tsada shi, ko kuma menene wanda ya zama kuɗi da kake saye shi jiya wanda bai ƙara ba, ko me ya kawo wanda abin wanda ya zama to kuɗi suka ƙaru, ko kuma tsadar da wanda ya zama to ga kayan ma wani gaban babu abin siya. Yau abubuwa ne wanda ya zama to in kai lissafi tsadar rayuwa, kamar yadda nace ma ta kuma hantsi kaya hantsi ce ya za ce daga gidan ko yiwa babu gidan da za ka ce wannan abubuwan babu shi. To amma daman mu menene muke kawowa tallahi a fuskan da al'amuran yau kasa rubutu kuka wanda zai zamanto a taimaka ma al'umma wanda ya zamanto irin wannan yanayin kai ya zamanto kullum ana tafiya tare ci an ana da tare tare ci babban.
To ga bari mu kuma magana mata a hanyar sai wata da take
da rayuwar mu da kanta.
To mana amina ya bangaren kuma mata kuke fuskantar wannan matsala ta tsadar rayuwa.
Kisa ba ka Allah shi Allah sai ka suwa ka talaka ma ka tausaya ma talaka mai dan kai abinda duk sai ka fiye zai shira ya koma da lafiya. Kuma ni dan ne akwai tsare rayuwa, kuma akwai wannan abubuwa na kace ya ke na Israel na ga akwai wannan zancen covid akwai wannan ne, amma kuma akwai halaye da su da kan ƴan
kasa
na al'umma
ko da kamar
ya miliyan ne halaye eh wani abun bai shahe mu ba sai mu dauke shi mai da mu bai da shi na mu miliyan tonka miliyan tomati ne ta kace wanda muke numa kasan mu ne da mashi da kira ne da mashi da yayi
anan kamar Jamila kamar kai kin da ke fitowa da su daga waje ne ke sare ko kuma
da lamu wanda muke da wanda muke numa wa da wanda ake kawo mu mutum dukkan su sun zama ko batifa ya salaka yanda yake da gida kan yake shi da gidan shi fisi bi da dani kai dai sai daga ciya sai dai hamdala
to ba wannan da zai yi ke sa wannan ba ko mu a cikin kasa kuma su da
ba da kuma ci halaye mu ne mu da kan mu kasa ya kamata eh a ko da Allah kana ba wani ne ba mu ne gwamnati dai dai da mu Allah ke ba mu kwanta kun ba mu da adalci ba mu ko siya mu juna ba mu da imani dole Allah ba maka ba ta wadanda ba su da kai ba su da imani ba su siya mu daga inda aka jibin abu ya faru wani guji kamar a ɗauki ɗan kuntun misali yanzu da Najeriya ba an ji an ƙara kuɗin bai ba to wannan kuɗin mu duk su da gaji ne ko ban da shi sai in ce ma da su yan Najeriya da su san da zai aka samu abu ba daga rai mu yanzu ka yi wani gida irin yadda mutane suke yi su samu abin suka faɗa a ruwa ga bakin su.
To ba za a ɗora ba laifin wannan abu
ne. Na ɗaya akwai mai gidan mu na 'yan ƙasa shi imanin da shi adalcin mu. Na biyu akwai su da kansu 'yan kasuwa. Su da kansu 'yan kasuwa a riƙa ribar Allah a riƙa ribar Allah ta tuka ko mu kasara ba ɗaure ba da gane talaka. Kun ba a samu da jizina a ce maka wani yanzu zafi da ita za a kasu na bauki ne kai ranka je lahira ka dubo ba.
Muna cikin kasa da gwamnati bata tausayin al'umma. Gwamnati bata tausayin al'umma ta yau duk wahalar da 'yan kasa suke gani laifin duka ba kai kowa bata yi laifin gwamnati. Saboda kun mutu gwamnati wanda suka san ciwon kansu suka san ciwon 'yan kasa. Yau duk wahalar kasa ciki suke. Ana ta iya tara a ciki. Mu ba ta bari a ciki. Mu ga an ba ta tsarin da ke zama a al'umma tana bakar wahala. Yau ba abin da ke sauwa sun kasa. Wanda ba kai a dai shi kawo ba ta zuwa hadi yaje cin hadi sai wani da wani matsala na rufe to dukkan wanga abubuwa mene ne ka wanga abu saboda muna cikin kasa da gwamnati gwamnati dinka wahala dinka laifin kasa kasin ya ba kowa ne laifin mu gwamnati
ina za a
kuma da ga ba da da ba wani mashin ba 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 cikin yunwa da talauci da baƙon wahala tun daga alif-dari tara alif-dubu da ɗari da arawa da ɓadai da ɗari osu tun yi jami da kuma hamadu isu iko kasar da tara da ci bangon ko tun da hamadu isu iso kasar da kiyaye to tun a lokacin da kasar ta shi da cikin yunwa har yanzu cikin yunwa sisi yau ɗan nijar bai isa bai tashi yau ya karya tsayin da rana
amma mala hannu ita tsada da yau ana iya cewa ta zama ruwan dare ga duniya
ba a yau kuma ga mun ba shi da kan kasa mu sai ba wanda ya kamata a ruwa ya kasance gwamnati kan da ruwa kasa ma mu ba da yin hawo da ya ba a yau ana da hadin gwamnati sin saboda me ne gwamnati yake da kasuwa yau duk abubuwan da ake sai da abincin da ake sai da matalaka wale ne ba gwamnati take kan kasuwa ne ba ba mu da kasa yau ungoba da gwamnati ce ba 3000 an yi doka tace yau a sai ga haƙi ina bi da tsakawa
amma an saba dokar wannan matakin kuma daga baya sai kasance ai kasuwa ne
ba ba wani wani ai kasuwa da ke maka dukkan rasuwa da ke laifi ba da ke ai kasuwa ne kuma laifi wani
malami na gaba sai a gabata da kai
suna na Alhaji Dauda Takama ina rijiya na Abdulrahman Kasu da Sun Dora da Dudu wani ya ce ta ba ku da 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 ka da kan alo kuma ina shugaban kungiyar shayi na sani da sa'a
Malam Dauda shin wai idan kayayyakin masarufi kawai ne suka yi tsada za a iya cewa ana fuskantar tsadar rayuwa ko kuma akwai wasu fannoni da su ma wannan al'amari na tsadar rayuwa ya shafe su.
To ai malam da su ba wani bangare wanda tsadar rayuwa ba su shafa ba inda da daidai gida da kake haya ka ga mai gida ko girbi guda na kasa bai kara ba amma a waya sai ya ce maka ya kara kuɗi saboda ta tafiya ta dama.
Na kamar abin nan ya tafi gidajen haya.
Eh duka shi da nake ga babu fannin abun bai shafa ba. Abun da yake kawo haka nan rashin doka da barka. Duk kasar da babu doka, doka ba ta aiki. Doka tana kashe dankali. Doka tana cin kasuwar tantayar da za a kasuwar dare. To ba za a yi daɗin tafiya ba saboda in babu adalci ba a yi ba. Ina tare kuna da shaida ne a lokacin da shugaban kasa ya hawo ya tara 'yan kasuwa ana ruwa shi yana ta ya ba su wata uku su rage shinkafa in su rage ba za a yi komanda a kawo hukun gaya wannan magana a shakara inda ya yi an yi irin wannan abubuwa ina ganin kan wannan bangare na abinci za a samu tunda kowa ya san
yadda ake dauko daga Dilan, yadda ake dauko daga Tana, ana dauko da sun baki suke ba kai da kabiyar ba, amma su zo nan sai da tsari. Akwai mutane suke dauko abinci da kuma daga ina su zo nan sai sun linka su to rishin duka, ko da an ce wai lokacin su idibar an ba kowa da iya yi, kasa tana da duka, tana da zama da duka, akwai hanyoyin da ya kamata a bi, yau da ya kamata a sa ƴan kasuwa ga hanya, in an zo an yi tsari an tabbatar da duka tana da kowa ba ta kashe dangaji ma ya saba na kasa, to dole ne za ka gani abubuwa sun karu sun
na gode ma da daura malama ta gaba sai ta gabatar da kanta. So malama Rabi Dazu Hajji Aminu ta yi tsokaci game da halin da ake ciki kan abin da ya shafi tsadar kayayyakin masarufi a ganin cigaba da tamari ne ke shin ya kuke tunanin makomar iyalai musamman ma marasa ƙarfi idan an tsaya haka?
Kamar ce zai yi ne ya shafi ne ke yi ya shafi ne ga ba mu tsaya ba ne ba ku da sai inda in za mu yi abu ka zama dukkan kamar ka zama to kai ne ka shiga wannan hali kamar yadda ke sai da abu ka zama to kai ne abu ne ka wani mai sayi kuma in kai ne an kama haka nan ya saka shi ke ne ya kamata mu tsaya mu yi abu bari mu samu ne ba ni kamar haka ne ke ba ta ra'ayi na
kamar a mutuce gani a nan bangare abubuwan da suka yi tsada a cikin kasuwa.
Abubuwan da suka yi tsada kuma ya kuma ya san shi tun da ba kyau abin da za ka ci ba duka kan shinkafa ga hatsi wani masara wani wake na duka muke yi masu yawanci su amma kowa zai da su ne ta kuma ka wani wannan malami ya wuce shi da shan haya ya zuba a mazancin su ne kawai abin ya shafi kowane fanni ne.
Ya gabatar da kai. Wannan nasiru ana ganin an gano ku na ƙungiyoyin fararen hula kuma kuna da ƙarfi game da abubuwan da ke faruwa a halin yanzu. So da ne kun je ku kuwa ku tsaya da ake da ke baya. Me za su game da abin?
To alhamdulillah ya fara yanzu abin da ya kamata a ce da wani nisa ɓangare na tsadar rayuwa shi ne yanayin wanda kaya suke hawa bayan kama yadda suka ga yi ga iska abu da za a shirya yau ko da ba kuma shi ma zan kula a kan da wani shi ne da ta tsara kuma abu ne wanda aka yi da sa a kila na farko gwamnati shi da aka nauyi a cikin kasa na tsaye da dokoki na kasa na tsara rayuwar ta kasa da ma ƴan kasuwa da ma talaka a matsayin na biyu mai ban da hiyar ita ce ƴan kasuwa su kan kansu grossist da mawuwaɗin da ka koda da waɗin da ka sai da wani sa'annan ba ka yi na uku shi ne talakawa da ka saya to a nan ma'amala ta wani mutane ko ɓangare ita ce ya kamata a ce idan ta yi kyau sai ta kawo sassanci a cikin rayuwar talaka. Da farko gwamnati yana tsara kasuwanci na ƙasa da dokoki wala akwai su na biyu gwamnati tana tattaunawa da 'yan kasuwa dangance da yanayi na kasuwanci in ma su rage ko kuma a yiwu da ɓangare na abinci misali irin wanda ba ta shi ne a dukkan lokacin da azumi ya fara tana gani za a taru tsakanin gwamnati da manya-manyan 'yan kasuwa a ɗauki alƙawarin na su karɓar su musamman 'yan kasuwa su ɗauki alƙawarin na cewa za su rage kuɗin abinci saboda darajar wata saboda su sa mu talakawa. Ita gwamnati zai zama kyau ne ta kuma za ta rage lamu ko kuma kayan awo domin tsara kai samu sun to mun ga lokacin da gwamnati ta tabbatar da lamu ta rage amma su ƴan kasuwa su ka yi shi da amma talaka ba su gani ka su domin su ƴan kasuwa suna aiki da abin da dole ya ce jari rusha ko liberalism an sake su su yi sana'a yadda sun ka gada ma shi biyarsa offer da demand kamar da zaka da fari demand da ake cewa bukata da abin da ya saka shi ne suke amfani da ita suna sai da kaya cikin lokacin da suka gada misali yadda da faka ai manyan manyan ƴan kasuwa yadda suka sai da kaya ba guda ne wannan ya kama izancen hali na ƴan kasuwa hali da al'umma halin mutum yana da
Da waɗannan bayanai na Malam Nasiru Sa'idu na ƙungiyar muryar talaka, za mu dasa aya a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Abdullahi Yusuf a Niger, sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
Gaida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu saurarama a jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya saurarama tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Za ku kuma iya saurarama kai tsaye a shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Na Haruna Isa, ɗan Nijar mazaunin ƙasar Ghana a garin Kumashi. To, mu dai muna gida ne, aikin fawa ya kawo mu nan da. Daga can muna gida, muna gida haka ne, wani lokaci abin yana tafiya, wani lokaci ka san dai halin ƙasar Nijar. Sai akwai wasu abokai namu da ke zuwa nan ne, su ma sana aikin su kenan. Daga gida su duka muna tare aikin mu kenan. To, can daga gida aikin dai ba wani tafiya ake sai ba, saboda ka san halayyar ƙasar Nijar. Waɗanda muka zo muka tara su, dama suna aikin su nan ne. Suna aikin su nan ne, to can matsalolin da ake fuskanta suka ce, to in dai ka aikin ka ne, ka yi aiki, muna neman ka ne. To, ni lokacin da suka zo ɗin gida ma, saboda in sun zo muna ganin abin da suke zuwa da shi, yana faranta mu na rai, yana burge mu. Da zai tawa sai ce, in na shirya mu je gaba ɗaya, sai ce, to ni yanzu halin da kake ciki dai banda kuɗin tafiya. Sai ce, na in dai magana kuɗi ne, shi ga aljihun shi yana da kyau, ƙarancin to zan yi shawara ga iyaye na, don farko ma da faɗa musu suka ce tafiya kare ba za mu bari ka je ba. Sai ni ce, to saboda me, sai suka ce, saboda gidan ni kaɗai ne na namiji, kuma ko ka ga halin gidan yake ciki ba mu da wani ƙarfi. Sai ni ce, ku bar ai, saboda shi ni ma na ɗauki niyyar zan je wurin, saboda abin da ke cikin halayyar da ke cikin nan gare mu. Sai muka shirya, ya ce min ranar Lahadi za mu taso daga taso mu ta farko, ce to ni zo na shawarta mu suka ce to ai, sai muka abunga tafiya. To, tasowar mu nan dai hanyar da muka ɗauko ta Burkina, ƙalubalen da muka fuskanta shi ne, ka san Burkina cikin ƙasa guda ɗin nan ka samu irin gate ya kai biyar haka, in ba ka da karti an karɓe ka jika, idan kana da karti an karɓe ka, in ba ka da karti an karɓe ka jika, bari in kana da karti jika guda ne. To, ni tasowa ta saboda rashin shiri ko kartin ma ban ci, haka ake. Shi ne mai wanda taso da ni ɗin nan shi ne ƙawaye ta duka, shi ne komi na hanya har muka samu muka zo. Da izinin Allah har muka samu muka zo. Zuwa na sauka hannun wani mai gida na, sunan shi Zakari, don ko gida ma mahaifina ne, kanin babana ne karami. Mun sauko hannun shi muka zo, ya zo muna yana aza muna kan tren, muna yawo cikin gari. Haka muke abu kaɗan-kaɗan daga ciki, da ya ga ƙwarewa ta abunga daga ciki, sai ce, to kwanan ga Haruna za a buɗa ma naka wuri ka abun nan. To, haka muna ciki, saboda zamantakewa da ƙalubalen rayuwa muna ciki haka. Farko yana muna yawo da cikin unguni ga kai muna abun nan, da ya ga ƙwarewa ta, sai ce, to yanzu za a buɗa ma wani wuri ka ci gaba da zama wuri guda. Sai ce, to alhamdulillah haka muke cikin ɗakin su, don yaran shi sun kai mu 15 muna wuri guda. Haka muke cikin ɗaki dai, ka san ƙalubalen zamantakewa. Haka muke ciki, da muka zo ne buɗe wannan wuri yana sai da yanzu. Daga cikin shi ne, haka cikin shi sai ya kama min wani, sai muka zo mu hudu. Daga cikin su kwanan ga waɗansu sun je gida, yanzu mu duke cikin ɗakin. Amma saboda ka san ƙalubalen kasuwanci, wani lokaci ya tai, wani lokaci kuma yanzu da muke bayan sallar ga talayya, kasuwancin saboda ya zo ƙasa. Haka dai muke ta dubara, alhamdulillah kaɗan-kaɗan muke ta dubara da shi. Alhamdulillah cigaban da na samu dai har gida suna sa albarka, shi ne duk wani tsawon lokaci dai muna samun abin da muka ba su gida, suna gudanar da harkokinsu. Yanzu gashi a gida ko dai a lalace ban rasa dabban da ya kai biyar haka daga ciki, saboda amfanin da muke samu cikin wannan sana'a, alhamdulillah. Yanzu dai damuwa na shi ne guda, saboda mun bar gida dai, barin mu gida dai lafiya lau, alhamdulillah. Amma yanzu labarin ga da ya zo daga baya na magana kunga, to fargabana ne mutanenmu da ke can zaune, iyalina da tsofina da komina da ke can. Da yake dai don yanzu ana cikin sasantawa, to muna fatan sasantawa na a samu galaba, a ci nasarar shi. fargaban mu shine damuwar da muke ciki kunnan da kunnan da ake ciki yanzu mun baro iyali gida da tsofi da komai da kannan mu da komai suna gida to fargaban mu dai shine abinda zai zo ba gaskiya yanzu dai abinda nake so na dauko matata na ce in kawo saboda nan ne dai alhamdulillah muna zaman lafiya lau zaman kasa yana da dadi ina cikin shi zan dauko matana ne in kawo shi nan ne duk inda an kai dai ka san iyayen su suna ta insha Allah zuwa kwana biyu ana zuwa aleko su a dawo alhamdulillah da mu da hukuma dai na kasar Ghana alhamdulillah ba mu da wani fargaba don ka san kasar Ghana shi dai lafiya lau ne zaman shi bai da wani abun ga ba wata kada da ake yanka mu to alhamdulillah zan mu da mu da su alhamdulillah muna mu'amala da mutanen kasa lafiya lau alhamdulillah komai muna tafiya daidai rayuwa alhamdulillah don wata ran muna yi lokacin ka san aikin da aiki na ne amma lokacin da dai shi yanayin zamantakewa aikin nan ne ban sai kai ciki ba sai muka zo muna aje wasu ababe wanda su kamata mu kullun aikin mu sai wata rana sai ga tanka sai zuwa suka zo suka kama mu har daga ciki suna ta za su kwashe muna nama daga nan ne sai mai gidana zakar yanzu aka gyara aka sulhunta to kalubalen rayuwa ta wanda ta fuskanta cikin sana'a na kalubalen kenan da rafa eh tunda ka san Niger da mun baro AI da komai mu dai ban sai ma ba in zamana nan Ghana da woman ba ina zuwa dai ne ina dawo don in zo gida ma wani lokaci wata daya wata biyu na dawo eh don saboda zaman kiyo da muka yi daina alhamdulillah muna jin dadin ta insha Allah eh to zama Ghana dai abinda zan ce ma mutanen mu na can sauran matasa wanda muke can ina kiran su da yanzu rayuwar da ake ciki ta matsala a dai rayuwa da lokacin da ake ciki in yaro dai mai jini a jika ne muna gayyata shi da nan dai alhamdulillah muna zaman cikin alhamdulillah muna jin dadi kasuwancin muna tafiya su yadda ya kamata karanta da insha Allah
Adalla, da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya. Da alheri.